إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الحدي حدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka, masallacin Abi Huraira a wannan gari mai albarka na Arlit, wanda rana ta Alhamis wata ta daidai da ranar 10 ga watan 6 hijira 1443, wanda ya daidai da ranar 13 ga watan 1 2022 miladiya. Dan ci gaba da karatun wannan risala namu mai suna Al-Usul Thalatha, wallafar Al-Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Wannan shine zai zama darasin mu na 20 a cikin wannan littafi, mai yuwa kuma ya zama shine darasi na ƙarshe. Muna kan siyakin da malai yake mana magana akan dagutu at-tawaghit a cikin al-aslu salis. Littafi ne da ya kunshi asalai guda uku wanda ya zama wajibi akan kowane mutum ya san su. Na farko, sanin bawa game da ubangijinsa, ya san wane ne mahaliccinsa, mai arzikta shi, wanda yake kulawa da rayuwarsa, wanda ya cancanta ya bauta masa shi kadai. Sannan na biyu, ya san menene addinin musulunci da dalilai da hujjoji, wanda da shi ne zai bauta wa Allah. Sannan abu na uku, ya san annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda shi aka aiko da sakon musulunci. To a wannan asali na uku muke mun zo kusan gaba ta ƙarshe, inda malam yake magana akan wato dukkanin manzanni Allah ya aiko su suna masu gargadi, suna masu bushara, suna masu gargadi. Farkon manzanni da Allah ya aiko shine annabi Nuhu, na ƙarshen su kuma shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda dalilai sun gabata akan wannan. Sannan yake cewa kuma kowace al'umma Allah sai da ya aika mata manzo, tun daga annabi Nuhu har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wanda wannan manzon idan ya zo yana umurtar bayan Allah ne da bautar Allah shi kadai, kuma yana hana su bautar dagutu. Malai ya kawo dalili akan wannan, sai kuma yace Allah ya farlanta akan dukkanin bayi su kafirce ma dagutu kuma su yi imani da Allah. Allah ya wajabta haka a cikin ayata ya kawo misali ko kuma ya kawo ta a matsayin dalili. ولقد بعثنا في كل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت, كبوتا والله كما كوني سنجي داغوت. ان يا فرلنتا ما دكان باي سو كافر شي وداغوت, ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى. تو سي مكا زو كان مغان ابن القيم ده يكي ققرن فسرا منا مي اكي نفي داغوت. سي يجي الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود aw matbu'in aw muta'. In aka ce dagutu, shine duk abin da bawa ya wuce iyakarsa da shi, ya wuce iyaka da shi. Min matbu'in, ya kunshi abin bi matbu', wato ma'bud nake so. Min ma'budin, abin bauta. Ka riki wani, ka rika bauta masa, ko wani maraki, ko wani gunki, ko mala'iku, ko wani annabi, ko masu bautar wuta, ko taurari, ko wani abu irin wannan. aw matbu'in ko wani abun bi da zaka rika bin sa ido rufe kaman malami ka sa wani malamin ka ko shehun ka a gaba ya zama kana bin sa ido rufe makauniyar biyayya ka zama kamar gawa a hannun mai mata wanka duk inda ya kada ka can zaka yi ba ruwanka da umurnin Allah ko na manzon Allah sai nashi to wannan dagu ka mai da shi dagutu aw muta'a ko kuma wani da ake masa da'a kaman shugaba da za a rika masa da'a ido rufe ko da ko yayi umurni da abin da ya saba wa Allah to wayannan gabobin a darasin da ya gabata duka mun yi sharhi akan su har inda malaki ta wattawaghitu kaseera ru'usuhum khamsa dagutan suna da yawa amma jagororin su guda biyar ne na farko iblis la'natullahi alayhi shaitan Allah ya la'ance shi wa man ubida wa huwa radin da wanda ake bautawa kuma ya yarda da bautar ko da ba shi yace ayi ba amma ana bauta masa kuma ya sani ya gani kuma ya yarda kenan wannan sai ka cire wanda ake bauta masa bai sani ba irin annabawa annabi Isa da sauransu irin mala'iku ko wanda ake bauta musu ba da yarda su ba ba su da ikon hanawa ne saboda ba ai a gaban su busu gani ba busu hana ba su iya hanawa to wannan ba za a ce musu dagutai ba sai wanda ake bauta masa kuma ya yarda da bautar ko da ba shi ya bada umurni ba sai kuma na uku wa man da'a an-nasa ila ibadati nafsihi da wanda ya kira mutane zuwa ga bautar kansa yace ku zo ku bauta min bilisanil hal ko bilisanil maqal ko ya fada yace a zo a bauta masa ko kuma ya fada da lisanul hal ci a zo a bauta masa to ko da ba a bauta masa din ba in dai shi yace a zo a bauta masa to ya shiga cikin ru'usut tawaghit sai na hudu waman idda'a shay'an min ilmi al-ghaibi da wanda ya da'awar wani abu na ilimin gaibi akan wannan muka tsaya ko wanda ya da'awar sanin abin da yake gaibu ne gaibu na abin da ya wuce yace ya san shi yayi da'awa ko kuma abin da zai zo nan gaba abin da ya wuce mutum zai iya samun wata hanya da zai iya sani ko wani ya sanar da shi ko wani aljani ya sanar da shi ko wani abu irin wannan wanda asali wannan ba gaibu ya sani ba amma hada kai da aljannin da sauransu zai kai shi zuwa ga kafirci to amma wanda zai da'awar abin da zai zo nan gaba to kaga wannan shi ƙarya yake sai dai wanda aljannu suka je suka sato ji suka zo suka gaya masa to shi kuma irin wannan cikin maganar sa 100 zai za a samu gaskiya guda daya dan in aljannun suka sato suka gaya masa to zai takuda da ƙarya 100 kenan shi ma canke canke ne sai can aikatari ya zama ya faɗi wani abu kuma sai aga ya faru kamar yadda ya faɗa ta hanyar aljanu ne suka sato suka gaya masa akwai masu ganin tun daga lokacin da aka aiko manzon Allah an toshe wannan hanyar yanzu aljanu ba sa iya zuwa satan ji a halin da ake ciki yanzu amma dai magana mafi ƙarfi na malamai suka nuna cewa a lokacin da manzon Allah yake raye lokacin da wahayi yake sauka lokacin ne aka tsare sama saboda in wahayi zai sauka kada aljanu su yi amfani da wannan damar amma daga lokacin da wahayi ya yanke manzon Allah ya bar duniya daga nan kuma suka ci gaba da zuwa sama yanda suka saba ina ba zan fahimta daga har yanzu aljannu suna iya zuwa sama su sauraro abinda mala'iku suke cewa shi yasa zaka ga har yanzu bokaye suna fadar magana kuma sai kaga wani lokacin abin ya faru saboda me aljannu sun sato sun gaya musu sai zama sun fadi wani abu guda daya ya zama gaskiya ana samun irin wannan to amma dai wannan duka yin hakan hada kai da aljanu domin samun irin wannan kafirci ne bokanci ne haka kuma wanda zai yi ƙarya yayin da awar sanin gaibi ko wani abu irin wannan to kamar yana kokarin bawa kansa sifar Allah ne dan sanin gaibi sifa ce ta ubangi hatta annaba ba su san gaibi ba a satin da ya gabata mun ambaci dalilai akan wannan ina ba zan fahimta to yanzu zamu fadi gaba abu na biyar cikin abubuwa guda biyar da Ibn al-Qayyim yake sune ru'usut tawaghit man fa iblis da wanda ake bautawa yana mai yarda da bautar da wanda ya kira mutane su zo su bauta masa da wanda yake da'awar sanin gaibi kamar malaman tsubbo ɗan duba bokaye shehunai da suke cewa sun san gaibi da sauransu duka suna cikin wannan layi duk wanda zai da'awar sanin gaibi yana cikin wannan ya shiga cikin ru'usut tawaghit daga nan sai na biyar wa man hakama bighairi ma anzalallah da wanda yayi hukunci da abinda ba shine Allah ya saukar ba yayi hukunci da abinda ba Allah ya saukar da shi ba to baya a lazumtawa wato wajen lissafa wanda ya hukunci da abinda ba Allah ya saukar da shi ba a ce masa wannan ya kafirta alal itlaq a ce ta kowane hali ba a fadar haka a ce duk wanda ya hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba ya kafirta alal itlaq ba a fadar haka an gane domin ijma'in salaf na ahlus sunna sun tafi akan tafsili dole akwai bukatar me bayani filla filla ba kai tsaye bane za a kafirta ce duk wanda ya hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba ya kafirta kai tsaye kamar da yan boko haram suke khawarij ijma'in salaf ba haka yake ba su suna yin tafsili suna bambancewa tsakanin wanda ya halatta hukunci da abinda ba Allah ya saukar da shi ba da wanda bai halatta ba suna da bambanci wanda ya halatta yace ya halatta ya kuma dauki cewa wannan hukuncin daidai yake da na Allah to wannan shine wanda yake kafirta kamar da bayani zai zo amma wanda ba haka ba to shi wannan ba za a kafirta shi ba dan haka sakin magana game da kafirta dukkan wanda ya hukunci da abinda ba Allah ya saukar da shi ba ba tare da lura da wannan tafsilin da malamai suka yi ba wanda kuma dalilai ne suka yi nuni zuwa ga wannan to wannan hanya ce ta khawarij wanda Allah ya tsare mu kuma da wannan hanya nasu ila fata an fahimta to shine a nan malai yake cewa duk wanda ya hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba ya shiga cikin ru'usut tawaghit amma mu kiyaye ba alal itlaq abin yake ba ba za ka saki abin kuma babu kaidi ba shikenan ka ce kenan kowa ne ya kafirta ko kuma ya zama dagutu ba haka zaka faɗa ba kuma hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba yana daga cikin tauhidur rububiyya hukunci da abinda Allah ya saukar nake son cewa hukunci da abinda Allah ya saukar kai aiki da abinda Allah ya saukar yana daga cikin tauhidur rububiyya domin zartar da hukuncin Allah ne wanda shine abinda yake hukunta rububiyarsa abinda yake hukunta rububiyar ubangiji shine kuma abinda yake nuni zuwa ga kamalar mulkin sa da tasarrufin sa ayi hukunci da abinda Allah ya saukar wannan shi yake nuna rububiyar shine manufar rububiyar ubangiji kuma shine kamalar mulkin sa da tasarrufin sa shi yasa Allah subhanahu wataala ya kira waɗanda ake bi a cikin abinda ba Allah ya saukar ba su yi hukunci kuma a bi su sai Allah ya kira su da suna arbaban iyayen giji ya kira su da suna ababan bauta arbaban yace ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah wal masih ibn maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun sirriki malaman su wato malaman su wa ruhbanahu da masu bautar cikin su arbaban a matsayin iyayen giji min dunillahi kuma bayan Allah wal masih ibn maryam da kuma al masih isa dan maryam wama umiru illa liya'budu ilahan wahida al hali bi si umrni ba sai dan wato bi si umrni ba sai da abauta wa Allah shi kadai shi annabi isa da ire-iren sa cikin mutanen kirki bi si umrni ba sai dan abauta wa Allah shi kadai wanda ba abin bauta bisa cancanta sai shi sarki ya tabbatar masa daga abin da suke yi na shirka da shi to muhallin shahidi a cikin ayar Allah ya kira waɗanda ake bi idan sun yi hukunci idan suka yi hukunci da abin da Allah ba Allah ya saukar da shi ba a bi su sai Allah ya kira su da suna arbaban shine muhallin shahidi kenan ashe bin mutum cikin abin da ya tsara ko in ce bin Allah cikin abin da ya saukar yana daga cikin mai rububiyya yana cikin imani da rububiyya yana cikin tauhidin rububiyya kadai ta Allah da rububiyya ayi aiki da hukuncin da Allah ya saukar tunda koda wani kabi to kamar ya zane maka rabbu kenan in wani ya hukunci kabi shi wanda ya saba wa Allah to ya zane maka ubangiji kamar da Allah ce itakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah domin sun mai da su abokanan tarayyar ubangiji a cikin hukunci su kuma waɗanda suke bin su aka kira su da suna bayi bayin su saboda me? Saboda sun kaskantar da kansu gare su, sun yi musu da'a, sun saba wa hukuncin Allah. To sai aka kira su bayan su, ittakhazu ahbarahum arbanahum ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masiha ibn maryam wa ma umiru illa li ya'budu ilahan wahida. Ba umurce su ba sai dan su bauta wa Allah guda daya, amma sai suka dawo suna hada Allah da wani a wajen bauta. Shi yasa sahabin na Adi bin Hajim radiyallahu an yace wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ai mu ba, ai su ba bauta musu suke yi ba. Eh, daidai da annabi yana karanta ayar, sai ce wa annabi, ai ba bauta musu suke yi ba. Yace bal innahum harramu alaihim alhalal wa ahallu lahum alharam fattaba'uhum. Sai annabi yace masa, ai sun halatta musu haram, abin nan sun haramta musu halal, sun kuma halatta musu haram sun bi su, ko ba haka bane? Yace eh. Sai yace fatilka ibadatuhum iyyahu, ai wannan ita ce bautan nasu a gare su, shine bautan nasu a gare su. Hadisi ne wanda yake tabbatacce, Imam Tirmidhi ya fitar da shi, hadisi mai lamba 395, Albani kuma ya sahaha shi. Kenan idan muka fahimci wannan, sai mu san cewa duk wanda ya hukunci da abin da ba Allah ya saukar da shi ba, yayi hukunci da abin da ba Allah ne ya saukar da shi ba, kuma ya buƙaci ya kasance a ɗauki hukunci a kai shi wajen wani Allah da manzon shi, to aya ta yi maganganu a kansa, maganganu matakai daban-daban har guda hudu, wanda zai bar hukuncin Allah yayi hukunci da wani hukunci wanda ba na Allah ba, yayi hukunci da wata shari'a wadda ba ta manzon Allah ba. To Allah ya ambace shi da abubuwa guda hudu daban-daban. A wani guri aka kore masa imani, a wani guri kuma aka ambace shi da suna kafiri, a wani guri azzalimi, a wani guri fasiki. Abu hudu aka ambata a kansa. An gane? Kaso na farko shine inda Allah ta'ala ya sifata munafikai a cikin suratul nisa'i, tun daga aya ta 60 har zuwa aya ta 65. Ya jero siyakin ayoyi da ake magana akan munafikai da suke kokarin a dauke hukunci daga wajen manzon Allah a kai wajen wani hukunci wanda ba na manzon Allah. Allah ya ce, alam tara ilal ladina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilayka wama unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti waqad umiru an yakfuru bihi wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida. Har zuwa karshen ayoyin Allah ya ce, shin baka gani ba, zuwa ga wa'annan da suke riya cewa su sun yi imani da Allah, sun yi imani da abin da aka saukar maka, sun kuma yi imani da abin da aka saukar kafinka, suna riya wannan, amma kuma suna nufin idan wani abu ya shiga tsakanin su na jayayya, a dauki hukunci a kai wajen dagutai a maimakon a kai hukunci wajen manzon Allah. Na ana nufin munafikai kenan. Waqad umiru an yakfuru bihi, alhali an umarce su su kafirce wa dagutu a cikin ayoyin da muka karanta. Wa yuridu ash-shaytanu an yudillahum dalalan ba'ida, to shaytan ne yake nufin ya batar da su bata mai nisa, ya batar da su bata mai nisa. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzala Allah, daka idan aka ce musu ku zo zuwa ga abinda Allah ya saukar, wa ila ar-rasuli, ku zo zuwa ga hukuncin manzo Allah, ra'aytal munafiqina, kaga sunan su ya fito, sai kaga munafikai yasudduna anka sududa, yana kakkangewa daga barinka sududan kakkangewa, ba sa san akai hukunci wajenka, dan sun san za a yi hukunci da adalci. Sai ce, fa kaifa idza asabatuhum musibatu bima qaddamat aydihim, to yaya abin zai kasance idan wata musiba ta same su sakamakon abin da hannayen su suka gabatar na kin kai hukunci gaban manzon Allah. Summa ja'uka, sannan suka zo maka, yahlifuna billah, suna rantsa maka da Allah, in aradna illa ihsanan wa tawfiqa, suna cewa mu ba komai muke nufi ba, da yasa muka dauki hukunci muka kai wajen wadancan dagutan, ba komai muke nufi da wannan ba sai kyautatawa da kuma mai tawfiq, a samu hadin kai, shine dacewa, shi kadai muke nufi. Suna kokarin kawo uzuri. Allah ya ce, ulaika alladhina ya'lamu Allahu ma fi qulubihim, to wa'annan su ne wanda Allah ya san abinda yake cikin zukatansu na munafirci. Fa'arid anhum, da ka kawar da kai daga gare su, wa'izuhum, kuma ka yi musu wa'azi, wa qul lahum fi anfusihim qawlan baligha, sannan ka gaya musu a kawunan su magana wadda ta kai makura, ka kai makura wajen yi musu wa'azi. Wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi idhnillah, a sanar da su cewa bamu aiko da wani manzo ba face dan ai masa da'a da izinin Allah. Kina idan suna son su zauna lafiya su yi maka da'a, su dauki hukunci su kai gurinka. Walau annahum izzalamu anfusahum, kuma da dai a ce su a yayin da suka zalunci kawunan su ja'u ka sun zo maka, fastaghfirullah, suka nemi gafaran Allah, wastaghfara lahum ar-rasul, kuma manzo ya nema musu gafara, lawajadullaha tawwabur rahima, da sun samu Allah mai yawan karban tuba mai yawan jinkai. Fala wa rabbika, Allah ya ce to ina rantsuwa da ubangijinka, la yu'minuna, ba za su taba yin imani ba. To nan ne mahallul shahid, kaga an kore musu imani, ba za su yi imani ba, hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum, sai sun mayar da kai kai ne mai hukunci a cikin duk abin da ya shiga a tsakanin su, kai ne za ka yi hukunci da shari'an ka, za a yi hukunci ba da kundin tsarin mulki ba. Summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita, sannan kuma ba za su samu wani kunci ba a cikin rayukansu daga abin da ka hukunta. Shine abu na biyu, wa yusallimu taslima, sannan su miƙa wuya miƙawa ga hukuncin da kai. To kaga nan an kore musu me imani. Allah subhanahu wa ta'ala ya sifata wa innan waɗanda suke da'awar imani alali su munafikai ne da wasu sifofi. Sifa ta farko, suna son a dauki hukunci akai wajen dagutai. Ya kace dagutu shine duk wani hukuncin da ya saba wa hukuncin Allah da manzon Allah, domin duk abin da ya saba wa hukuncin Allah da manzonsa, to wannan ƙetare iyaka ne, ta'addanci ne. An ƙetare iyaka, an yi ta'addanci akan wanda shine yake da hukunci, wanda shine Allah. An yi ta'addanci akan hukuncin mai hukunci, an yi ta'addanci akan wanda hukunci yake komawa zuwa gare shi a cikin dukkanin al'amura, shine wa? Shine Allah. Dan Allah ta yi alalahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin, ce ku saurara ku ji, Allah shine wanda yake da halitta, shi ya halicci komai da kowa, kuma umurni gaba ɗaya nasa ne, duk al'amura suna koma zuwa gare shi, da haka ba za a yi aiki da umurnin kowa ba sai nashi. Tabarakallahu, albarkatunsa sun yawaita, albarkatun Allah sun yawaita, rabbul alamin, ubangijin halittu. Suratul A'raf aya ta 54. Wannan shine abu na farko, sun yi ta'addanci saboda sun dauki hukunci sun kai wajen wanda ba shi ya cancanta ba. Sannan abu na biyu da Allah ya sifata su a cikin wa'innan ayoyin, idan aka kiraye su zuwa ga abin da Allah da manzansa, abin da Allah ya saukar, aka kiraye su zuwa ga hukuncin manzo Allah, sai su sai ta kakkangewa, suna bijirewa, suna kange kansu, suna kange wasunsu daga zuwa wajen hukuncin manzo. Kar ku je wajen shi, ku je wajen wani, ku wani, sai su hana a je wajen manzo Allah, sai su yi umarni a je wajen Ka'ab bin al-Ashraf ko wani cikin jagororin Yahudawa. Abu na uku da ayan ta sifata su da shi shine, idan wata musiba ta same su sakamakon abin da suka aikata na banna, daga cikin musibar da take abuka musu shine asirinsu ya tonu. Asirinsu ya tonu, kaga wannan musiba ce. To idan wannan musiban ta same su suka gano an gane su, daman shi munafiki yakan ta cin karansa babu baka ne ba idan ba a gano shi ba. Shi kamar cutan estoma yake, zai yi ta cin kai, ta baka wahala, sa maka ciwon kai, ka je ka sha wannan magani, baka san shi ne ba. To da zarar an gano shi, to salinsa ya kawo. Akwai cututtuka da dama masu wannan, za su taɓanna in ba a gano su ba, amma in an gano su shikenan, domin za a nemi maganinsu. To shi ma munafiki haka yake, in ba a gane shi ba zai taɓanna ta illa a gane, a yi ta rikici cikin mutane a kasa gane a yi aka yi, ya haɗa can, ya ɗauko can, ya kwatsa, ya haɗa, kuma ba a san shi ba ne. Kuma in ya fito kamar ya fi kowa zama na kirki, kamar ya fi kowa damuwa da matsalar da ake ciki, kuma shi ya janyo ta. Amma ana gano shi, shikenan salinsa ya kar. To kaga babbar musiba ce. To da zaran asirin su ya tono, sai su zo wajen manzo Allah su yi ta rantsuwa. Mu ba komai muke nufi ba sai ihsani da tawfiqi, kamar halin waɗanda dai suke ɗaukar hukunci su kai shi zuwa ga hukunci wanda ba na Allah ba a yau, wanda za su ce a yi hukunci da wani constitution ko kundin tsarin mulki ko kaza a rabu da Alkur'ani, su yi ta amfani da alqawanin al-mukhalafa, alqawanin al-mukhalifa lil-Qur'ani was-sunna, da wasu abin nan kundaye da suka saba wa Qur'ani da sunna, su yi ta kira cewa a zo a yi aiki da hukunci, su yi ta kira zuwa ga wannan dariya cewa wannan shine ihsani, shine abin da ya dace da zamani. Suna ganin kamar aiki da Qur'ani da sunna, kai sata a yanke baka hannu, kai zina a jefe ka, kai kaza kai kaza, wannan kamar ya saba wa da wannan zamani da ake ciki, ya ci karo da demokradiyya, wadda ita ce yanzu addinin da ake bauta da shi, demokradiya sabawa demokradiya a yanke mutum hannu, in mutum ya kashe aka kashe shi ai an yi biba da sauran abuwa irin wannan. To da zaran ka ce to wannan fa abin naku ya sabawa hukuncin Allah, sai su ce to ai ba komai muke nufi ba illa ihsana wa tawfiqa, abinda muke nufi shine a samar da sauki, ai abin da ya dace da zamani, ai modernizan alquran abin nan musulunci a zamanantar da musulunci, haka muke nufi. To haka munafikai suke kaga wannan da'awa ce irin ta, duk wanda zai zo ya ce ai wannan kundin tsarin mulkin shine ya dace da zamani, shine ya dace da halin da ake ciki, shi ya dace da demokradiya, shi ya dace da ɗincin dan adam, duk wanda zai zo ya ta faɗin irin wa'annan, to yayi daidai da abin da waɗancan munafikai suka gaya wa manzon Allah, in aradna illa ihsana wa tawfiqa. An gane? To bayan Allah ya faɗi wa'annan abubuwa, sannan kuma sai ya tsawartar da su, su ba su irin wannan da'awar wanda suke suna da'awar imani, sannan kuma suka safatu da waɗannan sifofin, sai Allah ya tsoratar da su cewa su sani Allah ya san abin da yake cikin zuciyarsu. Me wannan yake nufi? Zai kama su da laifinsu, ya san abin da suka boye a rayukansu, duk abin da yake boye a zuciyarsu Allah ya sani. Sannan ya umarci annabin sai ya yi musu wa'azi, ya gaya musu magana wadda ta kai makura, wa'azi mai ratsa jiki. Sannan a ƙarshe Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana hikimar da ta sa ya aiko manzanni. Allah bai aiko manzanni ba sai dan a yi musu da'a da izinin Allah, dan wannan Allah ya aiko su. Allah ya aiko manzanni dan su zama abin bi, su za a bi ba sauran mutane ba, zaka ba mutane zaka bi, ba annabawa zaka bi. Mai annabi yace shi zaka yi, ba mai mutane suke yi a garin mu ba, mai aka saba yi a al'ada, mai wane yace, mai walan wane yace, abinda annabi yace shi zaka bi, dan shi aka aiko. Allah ba ta yi Muhammadur Rasulullahi ba, magani shi aka aiko shi zaka bi. Da haka duk yanda mutum yake ga kaifin basira, kasancewa wani musaffafi, wani mufakkir, wani wane ne, dan dan philosophy, dan wacece lasi, dan technology, dan biology, dan logology, duk yanda yake ga waɗannan ilmummuka na zamani, duk yanda yake ga karfin tunani, ba shi Allah ya umarce ka kabi ba. Wa aka umarce ka kabi? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan shine yake aiki ya zo da wahayin da ya sauka daga sama. Duk yanda mutum ya kai da tunani da kwakwalwa da wane ne, tunaninsa gajere ne, takaitacce ne, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Sannan sai Allah subhanahu wataala ya yi rantsuwa da rububiyyar sa ga manzon Allah, wanda ita ce akhassu anwa'ir rububiyya, mafi keɓantuwar nau'ukan rububiyya, yace fala wa rabbika, rububiyya khassa wanda ta keɓanci manzon Allah, wanda ta shafi kulawa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ba shi kulawa da kuma wato tarbiyyantarsa da kuma dora shi akan hanyar da ta dace, da kuma bashi kariya daga masu kokarin cutar da shi. Wannan duka rububiyya ce khassa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wadda take kunshe da ishara zuwa ga ingancin risalar manzon Allah. Sai Allah ya rantse da wannan rububiyyar, rantsuwar take wato tare da karfafawa cewa imanin mutane ba zai cika ba, imanin wa'annan mutanen da ire-iren su ba zai cika ba sai sun cika al'amura guda uku. Sannan imanin su yayi ya cika, ba za su taba imani ba sai abubuwa guda uku sun cika, abubuwa guda uku. Na farko, duk wani abin da ya shiga tsakanin su na jayayya ba za su kai hukunci wajen kowa ba sai wajen wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Duk wani abin da ya shiga tsakanin su na jayayya ko tanazu'i ko wani abu, to za su kai hukunci ne wajen manzon Allah kadai. Abu na biyu, sannan idan aka yi musu hukunci da hukuncin manzon Allah lokacin da manzon Allah yake rayi, ko kuma bayan wafatin manzon Allah aka yi musu hukunci da abinda sunna ta tabbatar, su samu inshirahu as-sadr, su samu yalwatuwan kirji da hukuncin, su ji hukuncin ya musu dadi, tunda hukuncin Allah ne, ko da ku bai dace da manufarsu ba, ya zama ba wani kunci a ransu, ba haka Allah yake ba? Summa la yajidu fi anfusihim harajan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan, idan ba a zakatan su su samu wani kunci ba. Sannan abu na uku, wa yusallimu taslima, su miƙa wuya, miƙawa su miƙa wuya, ma'ana su karbi hukuncin, su sallama ga hukuncin, su miƙa jayuwa ba tare da karkacewa ba, ba tare da jayiya ko gunaguni ba, to a lokacin ne za su zama masu imani. To kaga wannan shine abu na farko, an korewa wanda duk zai yi hukunci da hukuncin da ba na manzon Allah ba na Allah da manzonsa ba an kore masa imani matakar ba tare da waɗannan sharuɗan guda uku ba mana an kore masa imani sai in ya dawo ga hukuncin manzon Allah bayan ya dawo ga hukuncin kuma sai ya ji ba bai ji kunci ba idan aka yi masa hukuncin sannan abu na uku kuma ya miƙa wuya ba zai jayayya ba sannan ya zama cikakken mai imani abu na biyu da Allah ya faɗa game da masu hukunci da abinda ba Allah ya saukar da shi ba Allah subhanahu wa ta'ala ya kira su da suna kafirai yace wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul kafiruna a suratul maida aya ta 44 yace duk wanda bai hukunci da abinda Allah ya saukar ba to wa'annan sune kafirai sannan ya fada a aya ta 45 a cikin dai suratul maida wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul zalimuna shine abu na biyu ko sannan ya fada a aya ta 47 a dai cikin suratul maida din wa man lam yahkum bima anzala Allah fa ulaika humul fasiquna abuwa guda uku kafirci zalunci fasikanci to wannan sifofi guda uku shin zamu tabbatar da su akan abin sifatawa guda daya a ce duk wanda ya hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba ya zama kafiri ya zama azzalimi ya zama fasiki a lokaci guda haka zamu ce akwai wanda suka faɗi wannan suka ce domin Allah subhanahu wataala ya sifata kafirai da zalunci ya kuma sifata su da fasikanci to kaga duka su ake nufi da haka duk wanda ya aiki da abinda ba Allah ya saukar ba to kafiri ne azzalimi ne fasiki ne a lokaci guda saboda Allah ya sifata kafirai da azzalimai ne su ya sifata su da fasikai a inda yake musu azzalimai a suratul baqara aya ta 254 Allah ta'ala ce wal kafiruna humu zalimuna kafirai su ne azzalimai kun gane sannan a inda yake musu fasikai su kafirai din a suratul tauba aya ta 84 yace innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun yace su sun kafirce wa Allah da manzansa kuma sun mutu suna fasikai kaga yace kafaru kuma yace musu fasiqun sai da wannan sai suka ce kenan fa ulaika humul kafiruna fa ulaika humul zalimuna fa ulaika humul fasiquna duk da abin sifatawa daya ake daka fa kullu kafirun zalimun fasiqun dukkanin kafiri azzalimi ne fasiki ne wasu suka faɗi haka wasu kuma suka ce a'a wa'annan sifofin guda uku za mu tabbatar da su ne akan abin sifatawa daban-daban ta yadda kowanne za a yi masa hukunci da irin nau'in laifin da yi za a yi masa hukunci da kafirci ko a yi masa da zalunci ko a yi masa da fasikanci da gwargwadon yanda ya dauki hukuncin ya kai shi ga hukuncin da ba na Allah ba da gwargwadon abin da ya dauke shi yasa yayi hukuncin shine dai da gwargwadon me ya dauke shi me yasa shi za a koma zuwa ga me ya tunkuda shi me yasa shi yayi hukunci da hukuncin da ba na Allah ba me yasa shi yayi hukunci da hukuncin da ba na manzon Allah ba idan muka gano me yasa shi din to da gwargwadon abin da ya sa shi da gwargwadon hukuncin da zai hauka sa wani a kore masa kamalar imani wani kuma a sifata shi da kafirci ya kafirta wani kuma ya zama azzalimi wani kuma ya zama fasiki to wannan maganar ta biyu ita ce tafi kusa da daidai an gane wannan maganar ta biyu ba wai za a ce shikenan a tabbatar da su akan abu daya a'a kowa za a yi masa hukunci ne da gurgurdan me yasa shi yayi hukuncin da abinda ba Allah ya saukar da shi ba da haka malamai suka ce duk wanda ya hukunci da abinda ba Allah ne ya saukar da shi ba saboda ya rena hukuncin Allah ya wulakanta hukuncin Allah yana ganin wannan hukuncin da yayi wanda ba na Allah ba shine yafi zama maslaha shine yafi amfani ga halitta shine yafi dacewa da zamani shine wayewa shine demokradiya dan haka yafi zama maslaha gare mu yan adam hukuncin Allah yayi tsanani dan haka ayi watsi da shi lokacin shi ya wuce yanzu hukuncin Allah ya riga yayi perime lokacin sa ya wuce to duk wanda yayi haka wannan kafiri ne wanda ya fita daga musulunci da wannan. To daga cikin ire-iren waɗannan akwai irin mutanen da suke tsarawa kansu wasu shari'o'i da suka saba wa shari'a ta musulunci domin ya zama wani manhaji ne da za su dora mutane akai, da zarar mutane sun zo to da wannan za a yi musu hukunci. Don haka sai ya kasance abin nan su ba su yi wannan tsarin ba da ya saba wa shari'ar Allah, wato sai dan suna da aqida a zuciyarsu cewa wannan tsarin shi yafi amfani, shi yafi dacewa da mutane, shi yafi dacewa da zamani fiye da na Allah, wannan ne yasa su suka yi wannan. To duk wanda ya haka zai shiga cikin wanda suka kafirta, fa ulaika humul kafirun, domin abin da yake shine sananne ta fuskar larura, abin da yake shine sananne ta fuskar hankali, abin da yake shine jibilla ta fitra da Allah ya halicci mutum akanta, shi mutum ba zai karkace daga wani manhaji ba zuwa wani manhaji na daban da ya saba ma wancan, sai fa idan yana da i'tiqadin wannan da ya koma gare shi yafi na farko. An gane wannan abu ne da abin nan abinda yake sananne ma'lumun bid-darura bid-daruratul aqliyya, abane sananne ta larura ta hankali, a hankalce idan ya bar wannan ya kama wannan to me yasa ya bar wancan, sai idan yana ganin wannan yafi wannan. Domin a ka'ida ta jibillar dan adam yakan zabi abinda yake mafi alkhairi. An gane shi yasa lokacin bani Isra'ila suka aka san haka Allah ya zarge su atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair, kaga abin mamaki abin da ya sabawa tunanin dan adam kuma sanya abin da yake kaskantacce game da abin da yake mafi alkhairi. Da ana ba su manna da salwa, su ci manna su ci salwa, hankali kwance, ba noma ba kiwo ba wahala, suka ce su wannan bai yi musu ba, ba su iya hakuri akan abinci iri daya, da haka su dai kawai a ba su dama su fita daji su noma dankali da albasa da sauransu. Allah ya ce atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair ihbitu misra, to wannan ba a samun sa a cikin birni, haka ku bar birni ku koma kauye ihbitu misra fa inna lakum ma sa'altum, kaga Allah ya zarge su ashe a dabi'a ta dan adam akwai wushi idan kaga ya bar abu kaza ya koma wani to yana da i'tiqadin wancan yafi wannan. Shi yasa idan mutum ya bar shari'an Qur'ani da sunna ya zo ya dawo yana hukunci da shari'an da ba ta Allah ba kuma, to wannan a abin da yake hukuntawa yana ganin wannan shari'ar ta fi waccan ne, ta fi ta Al-Qur'ani. Ina fatan fahimta. To sai dai abin da za mu ce wannan shi ne abin da ya fi yawan faruwa, kamar da Usaymin ne yake cewa wannan shi ne abin da ya fi yawan faruwa, amma ba shi ne abin da zai zama kuma lazim ba. Kakka lazim ta kace duk wanda ya yi hukunci da hukuncin da ba na Allah ba, to ya nuna wannan da ba na Allah ba ya fi wancan na Allah, to ba za ka yi kuma hukuncin akan kowa ba da irin wannan. Wannan dai shine galibin abin da yafi faruwa, matakar kai hukuncin ne kana ganin wato wannan shine abin da yafi dacewa. Idan mutum yayi hukuncin yana ganin bar na Allah ya dauki wani yana aiki da shi yana tutiya da shi, to galibi zaka samu a ran sai yana ganin wannan yafi, amma kuma ba za ka dauki wannan halin ka tabbatar da shi akan kowa da kowa ba. Shi yasa malamai irin su Usaymin suke cewa idan ya kasance shari'ar da ya hukunta din nan shari'a ce amma, yayi hukuncin da abinda ba Allah ya saukar ba, amma kuma ya zama hukunci ne ga magari da ya ga mai kowa da kowa wanda yake so ya dora al'umma gaba ɗaya akai, kuma yana ganin wannan shine yafi zama maslaha, amma kuma sai ya zama a'a an yi masa talbisi ne, abin ya rikice masa ne, to ba za a kafirta shi ba. Mun gane ko? Yace saboda da yawa daga cikin waɗanda suke yin hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba, zaka samu suna tare da jahilci, sun jahilci shari'a ne, sun jahilci manufofin shari'a, da haka an tsorata su a can inda suke zuwa su yi karatu a wanke musu kwakwalwa, an tsorata su an nuna musu hukunci da shari'ar Allah zai kai ku zuwa ga ayi ta kashe mutane, ayi ta yanke musu hannu, ayi ta kaza ayi ta kaza, haka kawai za a nuna musu, da haka sai a dora musu waccan gubar sakamakon sun jahilci shari'a, sai su dawo sai su dora ganin to wannan abin shi ne yafi sauki ga mutane. Kuma waɗanda suke haɗuwa da su cikin malaman da suke kusantowa kusa da su, su kansu malaman ba wani cikakken sani suke da shi game da hukuncin shari'a ba, ba su da wani cikakken sani, da haka sai su ga wannan babban malami ne a idan su a abin da suke gani wannan malami ne babba amma sai nuna cewa eh wannan daidai ne ba matsala akwai maslaha a ciki sai ya dora su akan wannan sai kaga sun samu goyen baya sai su dora ganin ai su suna da malamai wanda suke goyen bayan su akan wannan abin da suke to kaga wannan ba za ka kafirta shi ba kamar da Usaymin yake cewa ba za ka kafirta shi ba mun gane wannan amma wanda za a kafirta shine wanda yayi hukunci da hukuncin da ba na Allah ba kuma yana ganin shi yafi cancanta wanda ba na Allah nan ba ko kuma daidai yake da na Allah to wannan shine wanda zai kafirta domin wannan abin da ya fada ko yake da i'tiqadi a zuciya ko abin da ya fada da bakin sa ƙaryata Allah ne da manzansa ya ƙaryata Allah da Allah yake cewa alaysa Allahu bi ahkamil hakimin ashe ba Allah bane mafi hukuncin masu hukunci me ya amsar eh Allah shine mafi hukuncin masu hukunci ashe idan yazo yace ga wani hukunci daidai yake da na Allah ko yafi na Allah to ya ƙaryata wannan ayar da Allah yace afa hukumul jahiliyati yabghun wa man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun shin hukuncin jahiliya suke nema ai musu hukuncin jahiliya shine hukunci da kundin tsarin mulki da wane ne shi da hukunci na jahiliya duk wani hukunci wanda mana Allah ba na jahiliya ne akwai jahilci a ciki Allah shi to man ahsanu minallahi hukman liqaumin yuqinun wane ne yafi Allah kyautata hukunci amma ga mutane masu yaqini ashe ba wanda yafi Allah kyautata hukunci to idan kace ga wani hukunci yafi na Allah ko daidai yake da na Allah mai kai ka ƙaryata wannan ayar ƙaryata ayar ko menene kafirci ne mun fahimci wannan ashe wanda ya faɗa yana da i'tiqadin wannan yafi na Allah ko daidai yake da na Allah kuma ya san shari'a an karantar da shi ai masa bayani ya sani amma ya ci gaba da dogewa akan wannan aqida tashi to ya kafirta amma wanda jahilci ne ya kai shi bai san ilimin shari'a ba bai kamar irin shugabanni da ake fama da su a yau wanda zaka ga ba su san wani abu na shari'a ba kawai an je an yi boko ne an je kasashen turawa an wanke kwakwalan an cusa musu shari'an nan a yanke hannu ai kaza kaza ne an kawata musu wannan demokradiya din da wane ne sun shaka sun koshi to sai suka zo suna hukunci da wanda ba na Allah ba kuma suna ganin din shine daidai shi yafi dacewa da zamani shi yafi dacewa da yanci shi yafi kaza wanda ba za ka kafirta su ba kai tsaye musamman da yake suna da wasu malamai da suke ƙara tura su suna cewa ai daidai kuke ba matsala bane to kaga ba za ka kafirta su ba irin wa'annan to dole akwai buƙatar mai tafsili sannan wannan matsalar da muke magana akan ta baya nufin su kansu waɗanda muka kafirta din waɗanda aka kafirta aka ce su sun kafirta sakamakon sun ƙaryata ayoyin Ubangiji to ko da shugabanni ne baya nuna cewa kuma tunda har kafircin su ya bayyana kuma a fito ayi kuruji akan su shi ma mu kiyaye wannan tunda akwai fadin manzo Allah cewa ba za a yi fito ayi fito na fito da shugabanni ba sai in an ga kafirci karara yace sai in ku idan kun ga kafirci karara to ko da an ga irin wannan kafircin karara gashi ya bayyana irin wannan karara shi shugaban kuma watakila an zo an musu nasiha an gaya musu amma sun doge akan cewa a wanda hukuncin yafi gyara mu to kuma baya nuna cewa ayi musu khuruji kai tsaye domin yi musu khuruji a irin wannan halin duk da sun kafirta to akwai wasu mafsadodi da za su rattabu akai wanda sun fi girma fiye da abin da aka je magancewa wanda sun fi girma fiye da yin shiru an gane yin shiru a ci gaba da da'awa a ci gaba da wayar mutane kai ya fi sauki fiye a ce a yi khuruji a kansu domin idan aka yi khuruji a kansu a irin wannan halin to abinda zai biyo baya na banna da kashe-kashe sai zama kuma bannar ta fi yin shiru din illa manzo bayan kun gane domin irin wannan ta faru a kasai sai Larabawa da sauran kasai sai an gani a inda aka yi wa shugabanni fito na fito aka yi masa khuruji saboda wasu dalilai da ake gani kuma an ga abin da wannan ya haifar an gan abin da ya biyo baya abin da zai sa a tabbatar da cewa ya halatta a yi masa khuruji a shari'ance sai idan ana da cikakken shiri idan suka kafirta gashi kafircin ya fito ɓalo-ɓalo to ba kai tsaye za a tashi a yi masa khuruji a yi ta zanga-zanga ba su hahalbe mutane su yi ta jefa barkonan tsohuwa idan sun ga yaƙi tasiri su sa bindiga a yi ta kashe mutane wannan ba abin da ya fi ba abin abin gaba ne gare su ba wani abin wahala ba ne a gare su mun gane wannan dole sai akwai cikakken shiri shugaba ga su shugabannin sun kafircewa Allah sun fito karara, kafircin sai ya fito karara, to sai musulmi su yi shiri, ya zama suna da cikakken shiri, ya zama karfin su daidai yake da karfin shugabannin ko yafi na shugabannin, to a lokacin za su fito su yi musu kuroji. Amma su fito da yukaye da takubba da karsu da addaye su kuma can da bindigogi, kaga wannan ba za a cimma natija ba. An gane ko? Sai abin da zai biyo ba shine zubar da jini da sauransu, shine kawai abin da zai biyo ba. A zubar da jini ne talaka a karkashe su, kuma ba sabke su aka iya yi din ba, ko ma an ci nasara an sauke su, to bannar da za ta faru ita kuma a cikin kasar da irin yadda kasar za ta lalace, abinda zai faru kuma yafi yunkurin da aka yi, wato magani, abinda aka ce magancewa. Mun gane ko? Dan za a haifar da banna yanzu bayan an ce an hanbar da su din, kuma ba za a dora shi kai shi matsala ne abubuwa su biyo baya. Ashe akwai buƙatar shirin da ba za a zubar da jinin musulmi ba. Akwai ahlul hal wal aqd. Da farko akwai waɗanda suke da wuka da nama a hannunsu, ta kansu za a koma. Akwai ƴan majalisa, akwai ƴan wane ne wanda su ne za su zauna a ga yadda za a yi a sauke su wa shugaban cikin ruwan sanyi, tunda kafircinsa ya bayyana, kuma an kira shi an bayyana masa, kuma ya doge akan kafircinsa. Idan aka bi ta lalama abin yaki, to ba za a yi fito masa, ba za a yi masa kuruji a fito a yi a tunkare shi ba, sai ana da shiri wanda ya daidai da nashi. Kun gane? Ana da cikakken shirin da ya daidai da nashi. To nan sai a fito tare da shugabanni a yi bayani a wayar mutane kai, a fito a sabke shi a dora musulmi wanda ya dace. Ɗan ko ba a da shirin da za a yi wannan, to a yi shiru yafi a kansa, a kan a yi masa kuroji. A yi shiru a ci gaba da bin matakan da suka dace a hankali a hankali har a kai lokacin da za a iya sauke shi. Amma wannan shahadar kudaden a ce mu koma gefe mu, a fita ƴan tsiraru kaɗan a ce a ɗauki makamai a tunkare su, to ko na farko da ba za ku iya sauke su ba, sannan kuma abu na biyu za ku haifar da ɓanna mai tarin yawa kamar yadda ya faru ana gani. Ina fata an fahimta. To shi ne abu na farko, shi ne wanda zai yi hukunci da hukuncin da ba na Allah ba, amma kuma ya kasance wannan hukuncin da ya yi ya ɗauka cewa ya fi hukuncin Allah muhimmanci. Sannan kuma sai wanda bai hukunci da hukuncin Allah ba, amma bai wulaƙanta na Allah ba, kuma baya ganin cewa wannan da ya zo da shi ya fi na Allah. Kun gane ko? To wannan shi ya aikata zalunci, shi ba za a ce masa kafiri ba. Sai dai matakan zaluncinsa zai bambanta da gwargwadon abin da ya tunkuɗa shi har yi wannan hukuncin wanda ba na Allah ba. Allah ya kiyaye. Wannan shi ne shi yasa malamai suke cewa idan ya kasance zalunci ne ya tunkuɗa shi, zalunci ya san na Allah ya fi, in ka tambaye shi ya san hukuncin Allah shi ne gaba, shi ne daidai, wannan hukuncin da na zo da shi ba daidai ba ne, hukuncin Allah shi ne abin da ya dace a bi, shi ne abin da ya dace a yi fi dacewa a yi aiki da shi. Amma kuma duk da haka sai ya bar shi, saboda watakila yana ganin na Allah ba zai sa ya huce haushi ba, ko ba zai sa ya zalunci wanda yake so ya zalunta ba, ko wani dalili dai da zai ja shi irin wannan, to sai ya zama shi wannan yayi zalunci. Fa ulaika humu zalimun, to yana da i'tiqadin hukuncin Allah shi ne yafi zama daidai. Na uku, wanda shi kuma bai hukunci da hukuncin Allah ba, shi ma ba dan ya wulakanta na Allah ba, ba dan ya rena na Allah ba, ba dan yana ganin wannan yafi na Allah ba, ba dan yana ganin wannan yafi zama amfani ga halitta fiye da na Allah ba, ba dan wannan ba, idan ba kawai yayi hukunci da hukuncin da ba na Allah ba, saboda me? Saboda jin nauyin wanda zai wa hukunci, wanda za a yi wa hukuncin watakila wani makusancinsa ne, ko ya ba shi cin hanci da rashawa, ko kuma dai saboda wata manufa ta duniya, yana ganin idan yayi hakan lokacin ne zai samu zama akan kujerar mulkin. Amma idan bai yi aiki da wannan abun ba, duk da na Allah ya fi, to zai sa in rasa wannan kujerar. Yau ina fitowa nace shari'a sauke ne za a yi. Kun gane wannan? akwai wasu shugabanni namu da kasa samu yau in shugaba ya fito ce zai yi aiki da shari'ar Allah me zai faru zai kai gobe akan kujera ba zai kai gobe ba shi kuma yana son mulki wa ushridu fi qulubihim al-mulk al-mulk ai shayar da san mulkin a zakatansu suna ganin wannan mulkin da su rasa shi to kusan daidai yake da su rasa rayuwarsu dan haka ba za su iya yin aiki da hukuncin Allah ba saboda wannan ba wai dan sun san wannan hukuncin yafi na Allah ba ba wai dan suna da i'tiqadi nake son cewa ba dan suna da i'tiqadin cewa wannan yafi na sun yarda hukuncin Allah shine daidai shine gaba amma dai mu so muke mu yi hukunci da wannan hukuncin saboda mun karbi cin hanci saboda wani namu ne kun gane kamar alƙali misali wani nawa ne dan uwa ta ne ko kuma ya karbi cin hanci ko kuma yana tsananin san mulkin bai san ya rubu da shi kuma ya san da in yace zai fito yi aiki da shari'a a yanzu zai rasa mulkin sa to kaga wannan fa ulaikum al fasiquna kun gane ko wallahi hakun bima anzalallahu fa ulaikum al fasiquna su kuma kalmar fasikanci sai ta tabbata a kansu kuma gurgudan girman fasikancin gurgudan dalilin da ya tunkuda shi wani kawai cin hanci ne zai tunkuda shi wani kawai sabar dan uwansa ne shi da zai tunkuda shi hukunci da abinda ba hukuncin Allah wani san mulki ne zai tunkuda shi kar ya saba ba demokradiya a cire shi wani kaza wani kaza wani kaza to ya shiga cikin fasikuna shi yasa Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa karkashin fadin Allah ta'ala ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah yace su suna nan ne akan fuskoki guda biyu na farko an ya'lamu annahum yadulluna dinallah fayattabi'unahum ala tabdil su san cewa su wa'annan da suke yin hukunci wanda ba hukuncin Allah na ana nufin mu mabiya yanzu nan mabiya za a yi magana yanzu mun ji su shi wa gabanin to mu mabiya fa shine Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah yake cewa idan har mun san wa'annan mutanen suna nuni ne zuwa ga addinin Allah amma sai muka bi su suka haramta mana muka yarda suka halatta muka yarda suka yi hukunci da hukuncin da ba na Allah ba mun san cewa sun sabawa manzanni amma muka yarda da hukuncin su muna jin cewa abinda suka yi daidai ne to wannan mu ma mun kafirta an gane ko eh mu ma mun kafirta wannan nabiyu ya kasance i'tiqadin mu da imanin mu game da abinda suka halatta ko suka haramta ba mu yarda da halattawansu ko haramtawansu ba muna da i'tiqadin cewa abinda suka halatta din nan da ya sabawa Allah ba daidai bane ya sabawa Allah amma sai muka musu da'a saboda wata maslaha ita ma ta mu ta duniya sai zama wannan da'a da muka yi musu a cikin sabo kamar mutunan da zai sabawa Allah da gangan ne kamar mutunan da ya san zina haramun ne ya je yi zina kamar mutunan da ya san shan giya haramun ne ya sha giya to haka ka san cewa shugabanka wannan abin da yazo da shi ya sabawa Allah amma kuma sai ka bi shi akai an gane ba tare da ka kana da i'tiqadin abin da yazo da shi din daidai bane amma ka san sabawa Allah ne amma sai ka bi shi akai to anan kai ma ka shiga daga cikin fasikai mutum ya shiga daga cikin fasikai kenan anan sai mun fahimci akwai bambanci tsakanin mas'alar da ake ganin ta shari'a ce ga mamiya wanda ta shafi kowa da kowa da kuma shari'ar da take muayyana ce wata shari'a ce muayyana wanda alƙali zai zo yi ta tazo ta wuce abinda ake daukan sa a matsayin shari'a ce amma wanda ta shafi kowa da kowa to ita waccan taqsim din da muka ambata a baya shi ba a magana akan sa ita kawai za a tafi akan kaso na farko ne domin idan mutum ya zo da wani tsarin shari'a da ya saba wa Allah kuma yace shine daidai abin shi daidai ne to kaga shi wannan kafirci ne domin ya zo da shari'a da ta saba wa ta musulunci kuma yana da i'tiqadin cewa wannan abin shine yafi daidai shine yafi amfani ga mutane to amma shi wannan taqsim din fulaikumul kafiruna zalimuna kaza shi wannan yana magana ne akan wata mas'ala muayyana da wani zai zo ya hukunta wadda ta shafi wata matsala kamar alƙalai ya zo ya wani hukunci ya san ya saba wani Allah kuma in yaga cewa shi ne daidai ko shi fi zama daidai ya kafirta in kuma zalunci ne yasa shi ya shiga cikin azzalumai in kuma san zuciya ne ya ja shi da kwadayen duniya da wani abu irin wannan shi kuma ya shiga daga cikin fasike kamar da muka yi tafsili a baya amma ka zo da doka gamammiyawa da ta shafi kowa da kowa kace kuma dole kowa ya bita duk da ta sabawa ta Allah kuma kace daidai ce kace daidai ce kowa ya bita daidai ne wannan kaga kafirci ne sai fa idan jahilci ne kai mutun zuwa ga wannan kamar muka ambata a baya ya jahilta ne wanda sai a fadakar da shi ya gane idan aka fadar da shi ya kibi to kaga sai ayi abin da muka ambata a baya har a kai maganar khuruj din idan akwai isti'dadi in akwai shiri bayan kafircin sa ya riga ya bayyana karara to wannan mas'alar hukunci da abin da ba Allah ya saukar ba yana daga cikin masail al-kubra manyan mas'aloli wanda ayo aka jarrabci mahukuntan mu a wannan zamanin haka abin da yake wajibi akan mutum kada yayi gaugawa wajen hukunci akan su har sai gaskiya ta bayyana kar kai gaugawar kafirta su kana muna da su wani suna nan wanda su suke ganin kawai wannan kafirai ne tunda suna aiki da kaza 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 kafirai ne to wannan kuskure ne don mas'alan tana da hadari sai dai fatan mu Allah ya shirye da mu da su shugabannin da alƙalan baki daya ya nuna mana gaskiya ya bamu ikon binta amma mas'ala ce mai hadari gaggawa akan ta to zai sa mutun ya shiga cikin wata aqida daban wanda bata dace ba to shine malan a can yake cewa wa man hakama bi ghairi ma anzalallah da wanda ya hukunci da abinda ba Allah ya saukar ba shi ma ya shiga daga cikin me dagutai tare da wancan tafasil wancan tafsil din da muka yi dogon tafsili da muka yi sai ce wad dalilu dalili akan haka qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala la ikraha fid din qad tabayyana ar-rushdu min al-ghay fa man yakfur bit taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wusqa Allah ta'ala ce la ikraha fid din babu cilastawa a cikin addini saboda dalilai sun riga sun bayyana komai ya bayyana a fili haka babu cilastawa a cikin addini katta bayyana rushdu min al-ghay haqiqa shari'a ya bayyana daga bata fa man yakfur bit taghuti duk wanda ya kafirce wa dagutu wa yu'min billah ya kuma yi imani da Allah sai Allah ya fara da dagutu kafin maganar imani da Allah domin yana daga cikin kamalar abu a kawadda al-mawani kafin a tabbatar da al-thawabit kafin a samar da al-thawabit shi yasa suke cewa at-takhliya qabla at-tahliya tsabta cewa kafin kwalliya tsabta kafin kwalliya to ai sai an yi wanka sannan a zo a shafa mai ayi kaza mata ya suke sai an shafa mai an shafa jambaki an shafa gazal sannan a je ayi wanka ko kuma sai an yi wanka sannan a zo ayi ado dan at-takhliya qabla at-tahliya sai an yi wanka an tsabtace dauda an yi kaza sannan a zo ayi ado to haka sai an kawar da shirka wa man yakfur bit taghut sannan wa yu'min billah shi yasa Allah ya gabatar da kafirce wa dagutu sannan aka ambaci imani da Allah daga baya to duk wanda ya aka faqad istamsaka bil urwatul wusqa hakika yayi riko da igiyan nan mafi karfi yayi riko da igiyan nan wanda take mai karfi a urwatul wusqa wanda ita ce musulunci kallon da Allah ta'ala ya ce faqad istamsaka bai ce faqad tamassaka ba domin al-istimsak aqwa min at-tamassuk a larabci an gane al-insan qad yatamassak wa la yastamsik akwai tamassuk akwai istimsak daga sai sai aka ce faqad istamsaka saboda ya ruko makalkal ruko wanda ba na wasa ba bil urwatu rusqa da igiyan nan wanda take mafi karfi al urwatu rusqa igiyan nan wanda take mafi karfi wannan suratul baqara aya ta 256 ce wa hadha al ma'na ko wa hadha ma'na la ilaha illallah to wannan shine ma'anar la ilaha illallah faman yakfur bi taghuti wa yu'min billah shine ma'anar la ilaha illallah idan la ilaha shine al-kufr bi taghut illallah shine me al-iman billah shine abin da yake fassara la ilaha illallah wa hadha ma'ana la ilaha illallah yace wa fil hadith kuma yazo a hadisi mazala yace ra'sul amr al-islam kan al-amarin gaba daya na addini shine musulunci an ce kan shine musulunci musuluncin da manzon Allah ya zo da shi wa amuduhu as-salah, kuma ginshikin addini gaba ɗaya shine sallah, domin addinin baya tsayuwa sai da sallah, in babu sallah babu addini. Shi yasa da yawa daga cikin malamai suka tafi akan cewa wanda ya bar sallah baya yi ya kafirta, ko da ya yarda da wajibcinta. Wasu suka tafi akan wannan. Ita ce mas'alar da zamu tattauna akan ta ranar Litinin insha Allah. Zamu mas'ala magana akan wato mas'ala ta tarikus salah, ita ce gabar da mun zo lokaci ya maka tsaya, haka ba za mu fadada ba anan lokaci ya yi mana. Da aka ce wa amuduhu as-salah, ginshikin musulunci shine sallah, wa zirwatu sanamihi al-jihadu fi sabilillah, kololuwar tozan musulunci shine jihadi dan daukaka addinin Allah. Me yasa aka kira jihadi da suna kololuwar tozan musulunci? Suka ce saboda shi mutum idan ya gyara kansa kuma yayi yunkurin gyara waninsa ta hanyar jihadi fi sabilillah, to zai yi hakan ne domin ya daukaka musulunci, zai yi hakan ne domin kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya, kalmar kafirci ta zama kaskantacciya. Shi yasa manzo Allah yace fa man qatala litakuna man qala man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, duk wanda ya yaki dan kalmar Allah ta zama ita ce madaukakiya, to wannan yana cikin hanyar Allah. Shi yasa jihadi ya zama zirwatu sinamul islam, domin da shine addinin musulunci yake me yake samun daukaka, da shine musulunci yake samun daukaka. To wannan shi yake nuna maka cewa wato wannan shine yake nuna maka, wannan shine dalilai da malai ya kawo da yake so ya tabbatar da wancan abin da ya faɗa a baya, cewa manzannin Allah, Allah ya aiko su ne domin a yi musu da'a, sannan kuma Allah ya farlanta wayi gaba daya su bauta wa Allah su kuma kafirce wa dagutu. Wa qad tarada ala jami'il ibadi al-kufr bit-taghut wal-iman billah, to da ya faɗi haka sai ya kawo maganar Ibn al-Qayyim. To maganar Ibn al-Qayyim ita ce ta jamu da tsawo har muka yi wannan dogon bayanin. Kenan so yake kawo hujja akan me? Akan cewa Allah ya farlanta wa bayi ga baki daya su kafirce wa dagutu kuma su yi imani da Allah. Menene dalili? Sai kawo wannan ayar, sannan kuma sai ya hada mana da wannan hadisi, wannan mazalla yake cewa kan al'amuran gaba ɗaya shine musulunci, shine kai na al'amuran addini. Dan ba za ka iya bautawa Allah da musulunci ba, wato ba za ka iya bautawa Allah ba, Allah ba za ka bautawa Allah ba da wani addini Allah ya karbe shi inda ba musulunci ba ne, inda dini inda Allah islam, dole sai ka karbi musulunci ta hanyar furta kalmar shahada ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ka shigo musuluncin kuma ginshikin da zai tallabe addinin kuma shine me? Sallah. In babu sallah addinin ya rushe. Kololuwar tozan musulunci abinda yake daga musuluncin tutan sa ta yi sama, musulmi su zama masu izza, masu fada aji a duniya, masu buwaya wanda za su zama masu fada aji, su fi karfin abokanan gaba, ya zama su ne suke jagorantar duniya ta bangaren ilimi, ta bangaren abannan karfin soja, ta bangaren sana'a, ta bangaren komi, zama musulmi su ne kan gaba sai dai abu bayan su. Abinda yake janyo haka ta faru al-jihadu fi sabilillah. Da zara an bar jihadi fi sabilillah, to musulmi kaskanci kawai zai ta lullube su, kullun su yi ta yi baya, domin jihadi shine ke daukar kalmar Allah, litakuna kalimatullahi hiya al-ulya, abinda yake daga abin nan man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah, jihadi shike daukaka kalmar musulunci, ta daukaka musulunci a san shi a duniya. Yanzu duk abin da yasa musulmi suka shiga halin da suka shiga ciki na kaskanci, muka zama yanzu komai sai dai a bamu allura, sai dai a kero a bamu dankali, sai dai a nomo a bamu komai, yanzu nan bamu iya yi da kanmu musulmi, kawai bangaren ilimi mu ne a baya musulmi, bangaren tattalin arziki, bangaren zaman lafiya baya muke, bangaren ko ina musulmi a amai da su baya. Kuma an kakaba mana kalmar ta'addanci, kana wani motsi sai a ce ta'adda, ta'adda, dan ta'adda, an bi duk an kewaye ta ko ina, masu son su shigo su taimaka wa musulmi su ci gaba, an dauki kalmar ta'addanci an jajjefa, ana kirkiran kungiyoyin ta'addanci da ƙarya kawai a basu makamai su ta yaki, ana cewa musulmi ne musulmi ne dan kawai a lalata musulunci da sauran abubuwa da yawa. Ba abin da ya jawo mana haka sai ta saboda kwance da kaya da musulmi suka yi, ba sa jihadi. In aka ce jihadi ya shafi neman ilimi, dan jihadi matakansa guda hudu ne, akwai yakar kanka da kanka, akwai yakar shedanu, akwai yakar munafikai da masu aikata laifi, akwai yakar kafirai. Matakan jihadi guda hudu ne, daga kasa ake farawa, bitartib ake bin su. Yakar kanka da kanka, da abu hudu zaka yaki kanka, da abu hudu ilimi kaje ka koyi ilimin addini na musulunci sannan kai aiki da ilimin shine abu na biyu sannan ka karantar da ilimin ka koya wa mutane ka karantar da su kai da'awa kenan shine abu na uku sannan kai hakuri akan abin da zai biyo baya shine abu na hudu yanzu in kai wannan ka gama yakar kanka yanzu kai ka yaki kanka yanzu to sai ka tafi ka yaki shedan shi kuma shedan da abu biyu yake yakar mutane yana cin galaba akan su abu biyu ne tarko biyu ne gare shi in ka tare waɗannan tarkon bai da na uku biyu ne kawai in yayi nan yayi nan duk abin da yake na halaka mutane abu biyu ne shubha da sha'awa ya sa maka sha'awa sannan sai ya zagaye ka da shubha ya sa maka sha'awar kuɗi ko ya sa maka sha'awar mata ko ya sa maka sha'awar mulki ko ya sa maka sha'awar kiɗa da waka ko ya sa maka sha'awar waƙe-waƙe ko ya sa maka sha'awar shaye-shaye ko zai sa maka sha'awar wani abu dai yanzu na duk wanda ka duba akwai wani abu da shedan ya sa masa sha'awar sa wani nan mata yake so shi dai in ya gama ce dai ta wuce yar gajera tana abin nan to ya kama binta da kallo shi mayan mata ne to ta nan shedan shi kuma ya same shi wani shi kuma mayan kuɗi ne akan kuɗi zai iya tsafi akan kuɗi zai iya kisa zai iya fashi da makami zai iya tsallaka katanga wani shi kuma mayan mulki ne zai iya kazafi akan mulki zai iya binne jaki da rai zai iya rubuta yasin a jikin farin maraki a binne shi a tsaye zai iya wanka da jinin jariri mulki wani shi kuma kiɗa da waka inda ya tsaggiya ta jaye jikiki to shikenan shi hankali ya kwanta wani wasanni wato kowa da inda shi dan abinda sai dai kisa to in yasa maka sha'awar wannan abun duk da ka san laifi ne to kuma sai ya kewaye ka da shubha ko ya ce maka to ai zamanin ka ne kai yaro ne baka isa mutuwa ba ko ya ce maka ai Allah mai gafara ne shine shubhar da zai sa maka kawai ka aikata Allah mai gafara ne ko ya ce kawai ai ba kai kadai bane kana cikin dubu ko ka ce bari yarawa ta in mori aljanna ta mai rabuce wannan ma shubha ce ko ya nuna cewa kai cikin abokane zaka ci baya ya zaka yarda kai cikin abokananka a ce a auren ka ba ai kaza ba ai kaza ba ya zaka yarda da wannan eh to ka bada mutane kai yawa ka babu abin nan wallahi to wannan ita ce shubhar sai ce to bari in yi tunda abu ne rana daya ai in an yi rana daya ne shikenan daga baya sai mutu ba da sauran shubhoyi to haka shi dan su ne abu biyu kawai yasa maka sha'awa yasa maka shubha to in kai magana to ana maganin sha'awar sa da hakuri ka tsaya akan abin da Allah ya ce kai hakuri akan abin da Allah ya ce kai hakuri akan abin da Allah ya baka akan halaliyarka akan abin da ya mallaka maka kai hakuri ka danne zuciyarka akan abin da ba halaliyanka bane to wannan kai maganin sha'awar shedan ya sa maka sha'awar mata wadda ba halal ba kai hakuri sha'awar kuɗi duk abin da ba halal ɗinka ba kai hakuri da shi sha'awar mulki duk abin da ya zo maka ta hanyar halal ba kai hakuri da shi to in ka zama mai hakuri kai maganin sha'awar sa shubha kuma da ilimi ake maganinta in har ka je makaranta kai karatu ka gama da shubhar shi wala yatunaka bi masalin illa jinaka bil haqqi wa ahsana tafsira duk misali da zai zo da shi ya buga misali ya ce gafurur rahim yana rawarsa kawai kana kallon sa sai ya gaba ka ce je ka shubha ce saboda kana da ilimi amma in baka da ilimi wani zai zo maka da wata bid'a kawai ce maka bid'a ce hasana ba ga hura nan ba ba ga madubi nan ma ka shiga ciki ga wani nan kawai zai samu ka shubha akan wata bid'a ya nuna maka cewa ai daidai ne ai ba matsala bane wannan ai haka muka tashi muka gada ya zaka bar abin da iyayenka suke duk shubhohin shedan ne irwa to abu na uku shine yakar a gurguje a yakar munafikai abin nan da masu laifi a cikin wato waɗanda suke musulmi ne amma kuma suna yi wa addinin musulunci suna lalata musulunci kamar fasikai da munafikai su kuma ana yakar su da abu uku ana yakar su da hannu ana yakar su da harshe ana yakar su da zuciya ya karsu da hannu aikin shugabanni ne su sa a rufe gidajen giya su sa a rufe gidajen mata su sa a rufe gidajen caca in mutum aka gama shi yana wani aibu a kama shi a yi masa hukunci ya karsu da harshe na malamai ne su yi wa'azi su yi karantar su faɗakar su nuna kaza kaza haramun ne ya karsu da zuciya kuma na jahilai ne su kuma su ji haushi a ransu dan ba za su iya hana da hannu ba sannan kuma ba za su iya wa'azi su hana ba sai dai in sun ga abin ran su ya ɓaci ka ji damuwa a ranka wadhalika adhaful iman na hudu shine akai ga yakar kafirai shine za a dauki bindiga lokacin da kafirai aka suka ce ba za mu yi musulunci ba muna son mu yada musulunci suka ce ba za ku yi ba ba za mu bar ku yi musuluncin ku ba suka ce za su hana suka lakace mana hanci to mu ma sai mu maida musu martani in ta kama ayi jihadi ayi yaki ayi kamar da manzo Allah yi to su kuma kafirai dama ana yakar su da zuciya ta hanyar kin su a zuciya sannan ana yakar su da harshe irin abubuwan da suke faɗi game da musulunci na ƙarya da kashin kaji da suke shafawa musulunci a ƙaryata su a ce ƙarya suke su ce musulunci addinin ta'addanci ne a ce ƙarya kuke yi addinin musulunci shi ya kawo zaman lafiya shi ya kawo kaza shi ya kawo kaza su bude tele suna ya bata musulunci mu ma mu bude mu sa kuɗi mu bude mu gyara mu bata bannar da suke da harsun kun gani su kashe dukiyar su dan su yada kafirci mu kuma kashe dukiya dan mu yada musulunci kaga ana jihadi da wannan sannan har akai wannan tun ana na tatar baka har azo ayi na zuci to da kai kafiri di yanda zaka so shi shi bai son ka ba yanda za a yi a ce wai kai ka so shi a ranka kuma shi ya so ka Allah ya riga ya gaya mana cewa ba yanda za a yi kafiri ya so ka sai ka bi addininsa walan tarda anka al-yahudu walan nasara hatta tattabi millatahum ba za su so ka ba sai ka bi addininsu kenan duk yanda ya maka dariyan baki to irin dariyan zaki ne wanda yake cewa iza ra'aita niyaban laysa barizatan fala tazunnanna anna laysa mubtasim idan kaga hakoran zaki a waje haka kakai tsammanin cewa dariya yake yi so yake gatse ka duba yake ina ne daidai ya gatse ka in kaga hakoran zaki a waje dariya yake bada to haka dan kaga kafir yana dariya na hama wanda abai gani a hannunka yana so ko arzikinka ko kaza ko kaza ko kaza amma ba wai dan yana son ka a ransa ba to dan me kai za a ce ka so shi zaka san kafiri laifi ne a musulunci Allah ya ce ba zaka taba samun mu'mini wanda yake imani da Allah dan Allah rabbi yana son kafiri ba zai yiwa dan kiyayyar su shine matakin farko na jihadi da kafiri shine al-bara ka kisu ka ki kafircin su ba hana kai mu'amala da su ba amma kiyaya zuciya tana nan sannan abanabi ya karsu da baki sannan akai ya karsu da hannu kun gane ko shine ayi yaki da takobi shi kuma wannan in takama to amma idan aka tashi fadar jihadi da an ce al-jihad to wancan na karshen suke dauka kaga ba za su biyo wayannan matakan da muka ambata ba tun daga ƙasa neman ilimin nan faka zo makaranta da littafi jihadi ne an gane aiki da shi ka zo zuwan nan da kuka yi sallah masallaci me kuka zo yi jihadi kuka zo yi domin za ku yi aiki da ilimin ku ne aiki da ilimi jihadi ne idan ka an zo masallaci lokaci ya wuce amma muna son mu kai gabar magana har ma mun wuce lokaci kuna ta hakuri me wannan jihadi ne haka kuma ka karantar da addinin mu kuma masu karantarwa da sauransu mu ma muke yi jihadi muke ai ta hakuri kuma mu yi hakuri ku ku yi hakuri ku zo ayi sallah lokaci ya wuce mun wuce mun ki tsayawa ku yi hakuri jihadi ne mu ma mun gaji baki bari ba mu da lafiya ba mu da kaza ai ta jihadi ne wannan duk shi ma jihadi ne sannan hakuri da sha'awa neman ilimi dan ai maganin shubha jihadi ne shugabanni su hana munkari da ayyukansu in nace shugabanni ba shugabanni kadai kai ma shugaba ne a gidanka ka hana munkari a gidanka matarka tana ba daidai ba ka hana ƴaƴanka suna yi ba daidai ba ka hana in an ce shugaba ba dole shugaban kasa ko na jiha ko na kaza kai ma a gidanka shugaba ne a unguwarka shugaba ne a masallacinka shugaba ne wani ya shigo ya yi sallah ba daidai ba ka taka mishi burki ka ce ba haka ake ba ka gyara mishi cikin ruwan sanyi ta hanyar da ta dace mun fahimta to haka abin nan kana aiki a shago kana da na ƙasa da kai kai shugaban su ne zaka canza munkarin da suke yi da hannunka wanda ya canza da baki wanda ya canza wannan jihadi ne sannan a zo jihadin kafirai su kan shi jihadin kafirai din muna in sun yarda a zauna lafiya a zauna lafiya fa in janahu lisalmi fajna laha haka Allah ya ce in sun karkata suka ce a zauna lafiya man fa kowa son zaman lafiya sunan musulunci al-islam an gane ko al-islam addinin miƙa wuya ga Allah shine al-islam mun gane ko addinin musulunci shi yazo da assalam kuma shine zaman lafiya musulunci yafi kowa son zaman lafiya amma kuma bai yarda da reni ba in aka lakace maka hanci kai ma karama sai fa in kai kwance da kaya an fi karfin ka ba inda ka iya sai kai ta hakuri kamar da annabi ya ta hakuri a makka akai ta cutar da shi da sahabbai suka yi ta hakuri ba su mai da martani ba sai da suka yi karfi sannan suka fara mai da martani to haka al'amarin yake daga jihadi shine zirwatu sunamul islam da zaran an bar shi to shikenan komai ya lalace shi yasa zan rufe da hadisin manzo Allah da yace idza tawayatum bil ina wa akhastum bi aznab al baqar wa radidtum biz zar wa taraktum al jihad fi sabilillah sallallahu alaikum dhullan la yanzuhu ankum hatta tarji'u ila dinikum yace idan kuka kama ciniki na yaudara ba wani aiki sai aikin kasuwanci ina za ka kasuwa daga ina kake kasuwa kuma an je kasuwar riba ƙarya rantsuwar ƙarya zalunci ha'inci a kasuwanci wa akhastum bi aznab al baqar kuka yi riko da wutsiyoyin shanu kiyo waradidtum bi zar kuka yadda da noma kawai daga noma sai kiyo wannan ba su laifi ba kasuwanci ba laifi bane noma ba laifi bane kiyo ba laifi bane indai har an yi su ta hanyar da ta dace mai laifi wa taraktum al jihad fi sabilillah kuka yi watsi da jihadi ba ka zuwa makaranta neman ilimi ba aiki da ilimi wani ma bai damu da sallah ba saboda ka harka kasuwanci ta hana sallah bai damu da zai wa'azi ba wa taraktum al jihad fi sabilillah balan tara ayi maganar da'awa za a je ciro ayo kwana uku a dawo wa zai masa kasuwanci ina da zai yi ba kaga wa taraktum al jihad fi sabilillah ko ka bar jihadi in ba zaka iya zuwa ba to ba da kudinka ba da motarka ba da mai a zuba a je ayo kaga kai ma ka taimaka ta wata hanya ko ka bar wannan bakwai wa taraktum al jihad fi shuwagabanni suka bari ana ta fasikanci ana ta zalunci su ma suke ba da lasisi a bude gidan giya a baka kaza maimakon a rufe tunda kana ba da abin nan mai sunan shi kudin da ake badawa tax kana kaza duka suka aka bada dama kaga duk an bar jihadi wa taraktum al jihad fi sabilillah Allah ya tuto sallallahu alaikum zullan allazi dura muku wani irin kaskanci la yanzihu ankum Allah ba zai cire muku wannan kaskancin ba hatta tarji'u ila dinikum har sai kun dawo zuwa ga addininku sai kun dawo an karanci addini an yi aiki da shi an karantar da shi an yi hakuri akai an yi hakuri akan shubuhohi sha'awoyi an yi ilimi an magance shubuhohi mabannata na cikin gida an hana an sa ɗan hizba da an ga mutum goye da mace a moto ta makale masa shi ma a makala masa bulala ayi da abubuwa an giggyara ta ko ina to a lokacin ne Allah zai cire mana wannan kaskancin da muke ciki Allah ya kawo mana wannan lokacin da zamu fitar daga cikin kaskanci dan Allah ya hakuri yau shine darasin karshe na wannan littafi kuma ba mu san mu raga wani abu shi yasa muka wuce lokaci amma irin haka ba za ta cigaba da mulkatuwa ba insha Allah dan kar mutane su watse su ki zuwa masallaci a ce ai dade ake ba ai sallah ba ba zai cigaba da mulkatuwa ba irin haka yana faruwa ne daman nadiran idan wani dalili ya taso dan haka yanzu daga yau mun kare in muka zo za mu shiga da abin qawaidul arba'a kiran yanzu sati mai zuwa ku zo da alqawaidul arba'a shi ma nashi ne mai wannan littafin su ma wasu ka'idodi ne guda hudu da ake so a sani mun taba karatun su amma mun karanta su a takaice ne yanzu muna so mu dan fadada kamar yadda muka fadada kaga wannan usulus salasa ne amma darasi 20 muka yi masa wasu darasan ma akwai mai minti 100 da mai minti awa 1 da minti 20 da sauransu dan haka wajen darasi 20 muka yi akai yanzu zamu sa qawaidul arba'a shi ma mu bi shi irin haka in mun kare mu shiga irin su kashfu shubuhat jumu'atul i'tiqad aqidatul wasitiyya haka zamu bi aqidun nan littafai nan ana aqida saboda murakkazu a cikin aqida mu sha mu koshi mu cika cikin mu dan abubuwa su tafi yanda ya kamata Allah ya cire mu daga halin da muke ciki subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallim mubarak ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullah